Zanga-zangar lumana ta neman garin Bawulga ayyukan 'yan sandan Najeriya da ta rike ta zama tarzoma. Yanzu ta zama wata dama ga wasu matasa a wasu sassan Najeriya ta kai farmaki ga rumfunan adana kayayyakin abinci na gwamnati da nufin kwasar ganima. Rahotanni sun tabbatar da wakanar farmakin a jihohin Plateau da Taraba da Kaduna da Lagos da Osun da Cross River da kuma Kwara da dai sauran jihohi, inda matasan suka yi amfani da karfin tuwo wajen buɗe rumbunan da gwamnati ke ajiye kayayyakin abinci. Da aka ce an tadade su ne domin tallafi ga jama'a saboda annobar corona a watannin baya. Alhaji Muhammad Sabana Nono da ke zaman ministan ayyukan noma da raya karkara na Najeriya ya yi tsokaci game da musabbabin wannan matsala, amma ya ce gwamnati na ɗaukar matakai.
Masana'antunmu na masana'antun batikula 145 muka rasa shekara 30 abin mai kawo yanzu suka mutu, yara musu rasa aiki. Yanzu dukkanmu yawancinmu nan ita irin ramuna duk kayayyaki na wanda muke samu ba aiki ne na gwamnati ba ne kawai, aiki ne wanda ya shafi gwamnatin kanta, ya shafi 'yan kasuwa, ya shafi kuma mutane gaba. Kuma mun lura farashin kaya ya fara yi wa ƙasa, kuma muna fata zai yi sake yi wa ƙasa. Kuma yanzu mun shirya da yardar Ubangiji manomanmu ƙanana da na tsakiya za mu ba su taimako wajen noman rani wanda ya shafi masara, kafa, dankali da wake, saboda musamman wanda suka yi asara saboda ambaliyar ruwan nan.
Yanzu haka dai gwamnatin Kano ta kafa kwamitocin tsaro a matakan ƙananan hukumomi da shiyoyi domin tabbatar da zaman lafiya, kamar yadda kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala Silagaro ke faɗi.
Jihar Kano jiha ce ta kasuwanci, muna kira da al'umma da a ci gaba da zama da kowa lafiya. Kuma gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti babba domin tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a jiha. Kuma kwanan nan gaba kaɗan mai girma gwamna zai kafa irin waɗannan kwamitoci a masarautunmu guda 5 da muke da su.
A nasu ɓangaren dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da nasiha da jan hankali ga matasa da kuma ankarar da gwamnati da hukumomi kan matakan bi domin daƙile wannan fitina.
Gwamnatocinmu su himmatu na farko da wayan da kai da sanar da mutane abin da yake haƙiƙa. Kada a ja baki a yi shiru, a kuma shirin a kada barnar ta ɓarke yanda ba za a yi da ita ba. Lalle su tashi a tsaye a wayar da kan mutane, a nusar da su, kuma abin da za a yi musu na rarrashin su shi ma a yi kuma a gaggauta a yi, amma a bi su da wayar da kai. Wayar da kai shine muhimmi. In mutum ya gane abin ba za a ja shi firar ba, kuma hakika akwai kullalliya a cikin abin. Wace ɗabi'a da muka ɗauko wa kanmu na cewa idan kai ba na wato gwamna ba ne, to kuma duk abin da za ka faɗa ba abin aji a saurara ba ne, to ba ku haka abin yake ba. In an zo kan mulki sai ka saurari kuma kowa, sai ka girgije ka tace abin da yake wanda zai amfanar da kai, ya amfanar da mulkin naka, kuma ya amfanar da jama'a ko daga bakin waye.
Alhaji Gidada Muktar kenan guda cikin dattawan arewacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.